محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يوم الحديث شاهدها بوتر رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya yi daidai da 16 ga watan 5 shekara ta 2019 muna cikin darasin suratul tahrim darasin da ya gabata a baya mun karanta farkon surar da kuma bayani dangane da sababin saukar wannan sura mai albarka mun tsaya a kan aya ta 5 za mu tashi insha Allah ta'ala a kan aya ta 6
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
الله مدعوك التركية يا أيها الذين آمنوا يا قوة لست إيماني kira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga duk wani wanda ya sifanci da wannan sifar ta imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabbatar da duka waɗannan rukunnai imanin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa da cewa an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to wanda ya zama mai imani ne to wannan kiran da Allah yake yi anan da shi ake daga kiran ya shafi kowanne mai imani sai Allah madaukakin sarki ya ce ku anfusakum ku kare kawunan ku sama kawunan ku kariya daga azabar Allah da haka duk wani mai imani Allah yana umartar shi da duk yadda zai yi ya ga ya kare kanshi daga azabar Allah sannan kuma ba shi kadai ba idan ya kasance akwai wasu a ƙarƙashin shi yana da iyalai Allah ya ce wa ahlikum kuma ku kare iyalanku daga bayan mutum ya kare kanshi sannan umarni ne daga Allah har ila yau kuma ya kare iyalai daga karewan za ta zama kariya kala biyu kenan idan ka yi ɗaya ka yi rabin umarni idan ka yi ɗayan ba ka yi ɗayan ba shi ma ka yi rabin umarni dole yana buƙatar sai ka haɗa waɗannan umarnin guda biyu ku anfusakum wa ahlikum ku kare kawunanku kuma ku kare iyalanku a nan daga menene Allah maɗaukakin sarki yake kira ga masu imani su kare kansu kuma su kare iyalansu sai Allah ya ce ku kare kanku ku kare iyalanku daga naran daga wata irin wuta ya ka kawo ta na kira wata irin wuta ce ita wannan wutar menene sifarta Allah ya ce wa qudu hannasu wal hijara makamashi da ake rura wannan wutar da shi shine mutane da kuma duwatsu shine makamashin wannan wutar abinda ake zuba ma wutar ta kama ta ruru abinda yake shine makamashin ta shine annasu wal hijara shine mutane da duwatsu anan an ambaci cewa mutane ba kowane irin mutane bane domin masu imani Allah yana kufutar da su daga azabar wuta idan mutanen da ake nufi anan ana nufin mutane waɗanda suka kafirce ma Allah da kuma mutane waɗanda suka saba ma Allah suka tantance a saka su a wuta domin a tsarkake su daga zunuban da suka aikata ko da za su shiga aljanna daga makamashin wutar ne mutane ne wal ijara da kuma duwatsu waɗansu daga cikin malamai tafsiri magabata suna cewa al ijara ɗin da ake nufi a nan ana nufin duwatsu na gumaka wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba dukkan ku gaba ɗaya makamashin wutar jahannama ne suka ce sai ya zama wa kudu annasu wal hijara duka wannan zai shiga zai game da gumaka da duwatsu da ake bauta ma wanda ba Allah ba duka ranar alkiyama za su zama makamashin wutar jahannama shi yasa duk wani abu wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba duk abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba matukar dai ba bayin Allah ba ne na kware wa'inda aka bauta musu ba da san ransu ba sauran halittu da aka bauta musu wanda ba Allah ba to ranar alkiyama za a zo a zuba su a wutar jahannama shine innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam daga wutar jahannama zai zama makamashinta mutane da kuma duwatsu ko kuma da duk wani abu wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba wanda ya tantance ya shiga wuta za a zai zama makamashin wutar jahannama a ranar alkiyama waɗansu kuma malamai suna cewa wannan wal ijara amne kowane irin dutse duwatsu manya-manya da Allah ya halitta ya tattare su domin su zama makamashi na wutar jahannama domin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wata rana manzon Allah yana zaune da sahabbai shi sai suka ji wata ƙara sai manzon Allah yana tambaye su cewa kun ji wannan ƙarar suka ce eh sai manzon Allah ya ce wani dutse ne Allah madaukakin sarki ya sa aka sauke shi aka jefa shi a wutar jahannama da haka yana tafiya tsawon shekara 70 sai yanzu ne ya kai ƙasan wutar jahannama ya faɗa ƙasan wutar jahannama saboda zurfinsa da kuma nisan da take da shi da haka a nan Allah madaukakin sarki yana nuna mana haɗarin wannan wutar da kuma irin rurawar da Allah madaukakin sarki ya yi mata da irin wannan makamashin wanda a galibi a al'adance ba a san ana makamashi na wuta da waɗannan abubuwan ba amma wutar jahannama ita za ta samu ruwa da makamashi na mutane da kuma duwatsu bayan Allah ya faɗi abinda ake rura wutar da shi sai su alaiha mala'ikatun a kan wannan wutar wa'inda suke tsaranta suke kula da ita waɗansu mala'iku ne kamar a can da ya ce alaiha tis'ata ashar wa'inda suke tsare da ita suke kula da wutar jahannama mala'iku ne guda 19 da haka a nan ya ce alaiha mala'ikatu a wannan wutar kula da wannan wutar da tsaron wutar waɗansu mala'iku ne wanda suka sifanci da waɗannan sifofin sifa ta farko ghilahu mala'iku ne masu taushi masu tsanani ana wa'inda aka cire rahama gabaki ɗaya daga cikin halittar babu rahama babu tausayi gaba ɗaya a ɗabi'arsa a haka Allah ya yi su a haka Allah ya halitte su ba su san wani abu rahama ba ba su san wani abu sunan shi tausayi ba da ka ba sa jin wani abu da za su gaji ya ji cewa wannan abin ya tausaya ma wanda yake cikin wannan halin ko su ga wani abu na yanayin wani daga cikin halittu da ake azabtarwa su tausaya mai a'a ba hal Allah ya halitte su ne ghilahu wa'inda suke masu taushin hali masu busasshiyar zuciya wanda babu tausayi babu rahama a cikinta sannan kuma shidan mala'iku ne masu tsananin ƙarfi wanda babu wani daga cikin halittu da zai iya kwasewa daga azabar da Allah ya sanya su su yi ma mutum a cikin wutar jahannama. Da haka ga tsanani su mala'ikun kansu halittarsu da Allah ya halitte su, ya halitte su ne da halitta ta tsanani da kaushi, sannan kuma ga su da tsananin ƙarfi yanda babu wani wanda zai iya kufucewa daga hannun waɗannan mala'iku. Daga a haka Allah ya halitte su, sannan la ya'suna Allah ma amarahum, ba sa taɓa saɓa ma Allah akan abin da Allah ya umarce su. Idan Allah ya ce su yi ma wani azaba, to a wurin su wannan ita ce ibadarsu ga Allah. Duk yanda za su kai tsanani wurin kyautata wannan ibadar, to haka za su yi, domin bautar Allah suke yi, umarnin Allah suke bi. Yadda aka ce su azabtar ɗin nan, haka za su yi. Kaman kai ne aka ce kai sallah, ka zo ka tsaya za ka yi sallah da ruku'u mai kyau da sujjada mai kyau, kana fatan samun lada. To haka su kuma suke, idan Allah ya ce su azabtar da mutum, to wannan ita ce ibadarsu ga Allah, shine aikin da Allah ya halitte su domin su. Da haka la ya'suna Allah ma amarahum, ba sa saba ma Allah umarnin da Allah ya musu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su ne. Da haka babu wani abu na tausayi da wani zai ba su balle su ji bari su sassauta mai azaba. Babu kuma wani ƙarfi da wani yake da shi balle ji bari ya iya kubucewa daga azabar da suke yi mai. Da haka ga su da tsananin ƙarfi, ga su kuma babu tausayi, babu rahama a tattare da su. Abin da Allah ya ce su yi shi ne abin da za su aikata ba tare da sassautawa ba. Da haka a nan Allah Maɗaukacin Sarki ya ambaci wannan wutar, kuma ya ambaci sifarta, kuma ya ambaci su waye waɗanda suke kula da al'amarin wutar. Saboda me? Saboda ya tsara tabbatar mana da wannan umarnin da ya yi, da ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara, ku kare kanku, ku kare kuma iyalanku daga wannan wutar. Da haka babu yadda za a yi mutum ya kare kanshi daga wutar Allah, babu kuma yadda zai yi ya kare iyalanshi daga wannan azabar ta wannan wutar, face ta hanyar bin umarnin Allah da kuma nisantar abin da Allah Maɗaukacin Sarki ya hana. Magabata sun fassara abin da ake nufi da cewa ku anfusakum wa ahlikum. An rawaito daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu cewa abin da ake nufi ku anfusakum wa ahlikum naran, yake cewa allimuhum wa adhibuhum. Abinda ake nufi shine ku karantar da ƴaƴanku, ku ilmantar da su, sannan ku ladabtar da su, ku tarbiyyantar da su, shine ma'anar wa ahlikum naran. Idan kai haka ka kare iyalanka daga wuta kenan, ya zama ka ba su ilimi na addini, sannan ka yi musu tarbiyya irin tarbiyya ta addinin musulunci. To Ali ibn Abi Talib yace wannan shine ma'anar ku anfusakum wa ahlikum naran. Da haka wanda zai kalli kanshi dangane da tarbiyyar ƴaƴanshi, abinda zai duba kenan, ya ga wani irin ilimi na addini ya ba su, sannan kuma wata irin tarbiyya ta addini ya tarbiyyantar da su. Gwargwadon ilimin da ka ba su, gwargwadon tarbiyyar da ka ba su ta addini, gwargwadon kare su daga azabar Allah da kai, gwargwadon kuma sakaci da kai a wannan babin, gwargwadon kuma tunkuɗa su zuwa ga azabar Allah da kai. Da haka wannan ayar tana buƙatar ta zama a cikin tunanin duk wani mutum wanda Allah ya azurta shi da zuriya, ya azurta shi da iyalai wanda suke ƙarƙashin gudanarwar shi. Sai Allah ya yi mai hisabi a kan wannan al'amarin, me kai na kare su daga shiga wuta, wani irin ilimi ka ba su na addini, wata irin tarbiyya ka tarbiyyantar da su ta addini. Ba yanda za a yi kai aiki na ƙwarai, ka yi komai ka kare kanka daga wuta, sannan Allah ya buɗe maka aljanna ka shiga, bayan ka tozartar da wannan aikin na biyu na amana da Allah ya tura maka. Daga lokacin da Allah ya baka ƴaƴa, aikinka ya zama guda biyu: kariyar azabar Allah kali kashi biyu ce a kanka, iyalanka, matarka da ƴaƴanka, wannan nauyin yana kanka na ka tsare su daga azabar Allah ta kowace irin hali, domin ba zai yiwu ka shiga aljanna su shiga wuta ba. alhalin kai ne Allah ya dora maka alhakin kula da su da tsare su daga azabar Allah. Daga tarbiya aiki ne mai matukar wahalar gaske akan duk wanda Allah ya azurta da wannan ni'imar. Dan haka ni'imar tana da girma, dan haka abinda zai biyo bayan ni'imar kuma yana da wahala. Sai mutum yayi da gaske. Wani irin ilimi kake ilmantar da su shine allimuhu. Wani irin ladabi kake ba su da tarbiya shine wa'adibuhu. Daga sai ka kalli kanka. Wani irin karatu ƴaƴanka suke yi na addini. Wata irin makaranta ta sa su, nawa kake kashewa a karatunsu. Sannan wata irin makaranta ta sa su ta sana'a ta zamani, nawa kake kashewa a wannan bangaren. Sai ka auna ka gani da wanne ne za ka tsare su daga azabar Allah. Amma al'amarin mun riga mun juya shi. Zai ɗauki ɗayanshi ya kai makarantar boko ya sa su yana biyan 10,000 a tam. Amma idan karatun addini ne da islamiyya, zai ɗauki ɗayanshi yana kaiwa inda zai rinka biyan naira 100, 200, 250, shi ne wanda ya cancanci karatun addini. A haka ne wai zai ilmantar da su, su san addini, ya tarbiyyantar da su tarbiyya ta addini. Wancan saboda ana aiki a samu kuɗi, wannan kuma saboda a'a sai a lahira ne za a ci gajiyar shi. Daga wancan zai kashe kuɗi a kai, wannan kuma zai yi yanda ya ga dama. Shi yasa hatta na addinin sai abin da ya rage na lokacin ƴaƴan shi ne ake samun musu lokacin makaratu na addini. In zai kai su makaranta su zauna tun daga ƙarfe 7 na safe har ƙarfe 2 na rana suna can, wannan bai dame shi ba. Nan tashi ne sai a san wata islamiyya sai ake ɗan farawa daga ƙarfe 3. Wace ce daga la'asar za a ɗan samu lokaci sai a ɗan sa su ɗan cike wannan lokaci. Ba manufar shi ne yaushe ne ginshiƙin karatun islamiyya na addini ba. Wacce kuma makaranta ce wanda zai iya sa su imani su yi karatun boko, wanda zai za su dawo su zo su yi karatun addini a lokacin da ya kamata, wannan bai dame shi ba. Daga wannan ku an kusa kuma a ahadikum naran, idan ba mutane ba su yi wasa ba da yawa, wannan shi ne abinda zai shigar da mu wuta duk ibadarmu, duk aikinmu, duk abinda muke aikatawa na ibada a karan kanmu. Amma a wannan ɓangaren na haƙƙin da Allah ya ɗora mana na iyalanmu, a nan ne wutarmu ta yawa take. Shi yasa Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna, da ƴaƴanku da dukiyarku fitina ne. Daga da yawa wannan fitinar ba za mu tsallake ta ba. Daga idan mutum yana so ya kare iyalanshi daga wuta, to sai ya tsaya ya kalli menene abin da yake ilmantar da su na addini, me suka sani na addinin ba tukunna, a wani mataki suke. Daga samu hankali shi kawai yana kan ina suke aji nawa suke firamari nawa suke, yanzu yaushe za su kai firamari kaza. Amma bai damu ba a islamiyya aji nawa suke, me suke karantawa, wani mataki suke, wuce za su gama, wannan baya gaban shi. Sai ka ga yaro yana aji 5 or 6 a firamari, amma a makarantar islamiyya bai wuce aji 2 or 3 ba. Ba abin da ya damu mahaifu. A haka kawai shi dai ga muhimmi nan, in muhimmi ya samu to wannan komai ya yi daidai, ko me za a rasa ba matsala. Shi dai a muhimmi a sai ɗanshi ya yi sauka a islamiyya, shi ke nan. Ai na sa shi a islamiyya har ya yi sauka. Saukar da aka yi sauka ce ko ba sauka ba ce bai sani ba. Da aka ce ya yi saukan ka ɗauko Qur'ani ka sa an gwada shi an gani ya yi saukan ko bai yi ba. Ba abin da ya dame shi da wannan, bai sani ba. Shi dai an tara mutane an ce an yi sauka, an gama ce nan. Amma ya iya karanta Qur'anin da gaske ne ya sauke, kai kanka ka san ƙarya ne bai sauke ba. Amma za a tambaye ka za ka ce ka tarbiyyantar da shi ka ba shi ilimi har sauka ya yi. To kuma da wannan ne muke karanta Qur'anin muna ji Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara. Kai kuma a haka ne za mu kare kanmu, mu kare iyalanmu daga wuta. Da haka akwai aiki sosai, akwai aiki ja. wanda duk wanda Allah ya azurta da yaya to lalle ya kamata ya tsaya. Rashin wannan yasa muke samun kanmu a halayen da muke ciki a yanzu. Yayan mu suka gagare mu suka fi karfin mu suka zamanto gagararru a cikin al'umma. Mu muna jin tsoron su iya mutanen al'umma na jin tsoron su kowa na jin tsoron kowa. Saboda ba mu tsaya mun sauke haƙƙin da Allah ya dora mana ba. Idan ka yi iya abin da Allah ya dora maka, Allah ya sani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ya san ka yi abin da ya kamata. Amma ba ka yi komai ba kana zaune, kuma kana jiran ɗanka ya zama na ƙwarai, ba ba ka ɗauki hanya ba, nawa ka kashe mai a karatun addinin ya zama na ƙwarai? Ka lissafa nawa ka kashe. Nawa kuma ka kashe mai a karatun boko da ya samu aikin yi? Ka lissafa ka gani nawa ka yi. Ka yi ma kanka hisabi da kanka. Ka ga cewa ka ɗauki hanyar ka tsare shi daga azabar Allah ko baka ɗauka ba. Da haka wajibi ne a kan iyaye kamar yadda al-Imam Shawkani yake cewa wannan ayar asali ne wanda yake nuna wajibcin tarbiyyantar da ‘ya’ya a kan tarbiyya ta addini. Cewa wajibi ne dole uba sai ya tarbiyyantar da ‘ya’yanshi a kan tarbiyya ta addini kamar yadda wajibi ne dole ya yi sallah. Idan bai yi wancan ba, daidai yake da wanda bai yi wannan ba. Duka wajibi ne wanda Allah ya wajabta. Da haka mu tsaya tsayin daka mu san yadda za mu kare kanmu kuma mu kare iyalanmu daga wuta. Haka al'amarin mata, su ma suna cikin iyalai. Domin a yaren Al-Qur'ani in aka ce ahal, ana nufin mata da farko sannan ‘ya’ya. Da haka mata su ma suna cikin wannan haƙƙin da Allah ya ɗora a kan mutum. Za ka iya samun wanda bai taɓa sanin cewa matar shi ta iya sallah ko bata iya ba bai sani ba. Shekararsa 20 a zaune a tare da yin aure. Amma bai taɓa tsayawa ya zaune da ita ma ya ji ya take sallah ba. Bai taɓa yi ba. Fatiha da take karantawa a sallah daidai take yi ko ba daidai take yi ba bai sani ba. Azkar da ake yi na sujjada da ruku'u da tahiyya da sauransu ta iya ko bata iya ba bai taɓa tambayarsa ba. A haka suke zaune tsawon shekaru. Kuma Allah ya ɗora mai wannan haƙƙin ku an kusa kuma ahlikum nara. Wannan ginshiƙin ibada ce na sallah, ba a maganar sauran ayyuka na ibada. Me aqidarta ta ƙudurce da game da Allah bai sani ba. Ne a ƙidar matar shi da suke zaune shekara da shekaru dangane da mala’ikun Allah bai sani ba. Ne a ƙidar ta dangane da littattafan da Allah ya saukar bai sani ba. Ne kawai ya auro ta ta yi abinci ta gyara gida abin da ya sani kenan. Shi ne in bai ga an yi ba shi ne zai yi bincike a kai. Amma a ƙidar ta bai sani ba, addinin ta da bautar Allah bai sani ba. Ya take suranta annabawan Allah da mala’ikun Allah da sunayen Allah da sifofin Allah bai sani ba. Kuma matar shi ce tare suke ba yau ba ba jiya ba shekara da shekaru. Kuma Allah yana cewa ku an kusa kuma ahlikum nara. To ta yaya za ka kare ta daga wuta wanda aqidarta ma baka sani ba. Sallarta baka sanya take daidai ne ko ba daidai ba ne. Da ka jika akwai aiki sosai, akwai aiki ja, akwai gyara a wurin mu'amalarmu da irin maganganu da umarni da Allah maɗaukakin sarki yake bamu. Da ka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahlikum wa kuma ku kare iyalanku naran daga wata irin wuta, wa quduhan nasu wal hijara, wanda makamashinta shi ne mutane da duwatsu, alaiha mala’ikatun ghilaz, wannan wutar waɗanda suke tsaranta su ne mala’iku masu tsananin da kaushin hali, shidadun masu tsananin ƙarfi, la ya'suna Allaha ma amarahum, ba sa taɓa saɓa ma Allah a kan umarnin da Allah ya ba su, wa yaf'aluna ma yu'marun, kuma suna aikata duk abin da Allah ya umarce su, ba za su tsaya don kana cewa kai ka gyaru ba. in dai baka sauke amanonin da Allah ya tura maka ba to ba za su sauke ya maka ba ba za su ji kanka dangane da azabar da Allah yake a azabtar da kai akan ta ba
ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al yawm انما تجزون ما كنتم تعملون
الله يا ايها الذين كفروا يا قوتن da suka kafirce ma Allah suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar saba ma umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kinyin aiki da littafin Allah لا تعتذروا اليوم kada ku bada uzuri a yau dinnan ana rana alkiyama idan wannan azabar ta wuta ta zo kaman Allah ya suranta mana ga wutar yadda take ga mala'ikun da suke kula da wutar kaman har an ma zo an shiga wutar kenan kaga Allah yace la ta'tadiru al-yawm yau kada ku wani ya bada wani uzuri kada ku bada wani uzuri an riga an kawo muku sako tun a duniya manzanni sun isar da sakon Allah kowa ya ji abinda Allah yake bukata daga kada wani ya bada wani uzuri a rai inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun kadai abinda kuka kasance kuna aikatawa ne ake saka muku da shi abinda kai ne ake saka muku inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu Allah ya ce ayyukan ku ne kawai nake tattara muku nake hada muku in cika muku sakamakon abin da kuka aikata wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah wanda kuma ya samu sabanin alkhairi kada ya zargi kowa sai kanshi domin abin da yayi ne ake saka mai shine inna ma tujzauna ma kuntum ta'malu daga wanda yayi da kyau zai ga da kyau wanda yayi kuma ba da kyau ba zai ga mara kyau shine inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun abinda kai shi za a yi maka Allah baya zalintar kowa wala yuzlimu rabbuka ahadan daga Allah baya zalunci iya abinda kai shine za a saka maka idan kai aiki na kwarai amma baka tarbiyantar da ƴaƴanka tarbiyar da ta kamata ta kwarai ba to abinda kai ne shine dai Allah zai saka maka idan kai ma baka yi na kwaran ba kuma baka yi tarbiya ta kwarai din ba har ila yau dai inma tujzauna ma kuntum ta'malun abinda kuka aikata shine za a saka muku da shi daga kada ka bada wani uzuri kada ka ce neman abinci ya dauke maka hankali talauci ya hana ka kai tarbiya rashi da fita neman abin na tuwo ya hana ka kula da ƴaƴanka Allah ya ce kada ku bada wani uzuri a yau ba wani uzuri da za a karba yasa a wani wurin Allah ya ce wala yu'zanu lahum fayatadirun bama za a ba su dama har su bada uzurin ba sai ma ka samu dama ne zaka iya bada uzurin asali ma ba za a baka dama ba ballan tana har ka bada wani uzuri mara amfani wanda Allah ba zai karba ba domin ba dan wannan Allah ya halice ka ka dai neman abinci Allah ya halice ka ya fada maka cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba neman arziki Allah ya halice ka kai ba balle ka ce neman abinci ya sa in ka fita tun safa sai dare ba ka da damar da zaka kula da iyalanka ba ka da lokacin tarbiyya to wannan ba shine abin da Allah ya halice ka akai ba wannan ba uzuri bane a wurin Allah la ta'tadiru al-yawm inma tujzauna ma kuntum ta'malu abin da ka aikata shi za a saka maka da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala
يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
الله ملوك تنسلت يساك والكرم واغمات إيماني هر إلى يوم. يا أيها الذين آمنوا يا قوة لنسك إيماني الله يتوبوا إلى الله kutuba zuwa ga Allah. Ana kowa da kowa duk wani mai imani ya tuba zuwa ga Allah. Mun babu wani wanda baya saba ma Allah, babu wani wanda baya laifi na kuskure ko na ganganci. Daka duk wani mai imani Allah ya kira shi zuwa ga cewa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Domin tuba shine komawa zuwa ga Allah bayan mutum ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wata'ala. Duk lokacin da kai sako kaman ka sauka daga hanya ne, daga tuba shine ka dawo hanya ka ci gaba da bin Allah subhanahu wata'ala, ka nemi yafiyar Allah. Wannan yana daga cikin bambanci tsakanin istighfari da kuma tuba. Domin istighfari idan kana tafiya akan hanya ta daidai, sai ka kauce hanya ka bi wata hanya. Lokacin da zaka gane ka kauce hanya, ka gane cewa sako kake yi, ka gane laifi kake yi, ka nemi gafara Allah, wannan shine istighfari. Tuban kuma shine ka dawo ka hau hanyar daidai, ka ci gaba da tafiya a hanyar daidai, ka nemi Allah ya tabbatar da kai akan daidai din, wannan shine tuba. Daga istighfarin shine farkon tuba, kawoluwa kuma ƙarshe shine tuba din. Ka gane laifin, ka tabbatar da sako kake yi, ka tabbatar da kuskure kake yi, sannan kuma ka nemi hanyar da za ka baka koma zuwa ga Allah, shine at-tawbatu, shine ar-ruju'u ila Allah. Daga Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Wani irin tuba ake buƙata? Allah ya ce tawbatan nasuhan, tuba wanda yake tuba nasuh. Wani irin tuba ne tawbatan nasuhan? Tuba wanda ake ce mai tawbatan nasuhan, waɗansu daga cikin magabata sun fassara shi da cewa shine at-tauba allazi la raja'ata fiha. Tuba da mutum zai yi daga zunubi wanda ba zai sake komawa zuwa ga wannan zunubin ba har abada, shine abinda Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da Abdullahi ibn Mas'ud suka fassara ma'anar tawbatan nasuhan. Kana kai tuban da har abada ba za ka sake komawa zuwa ga zunubi ba, ka samu tawbatan nasuhan kenan. Waɗansu kuma malamai sun fassara shi da waɗansu ma'anoni daban-daban. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa tawbatan nasuhan tuba ne wanda ya haɗa abubuwa guda uku. Waɗannan abubuwan guda uku, ɗaya yana da alaƙa da wanda za a tuba zuwa gare shi, ɗaya kuma yana da alaƙa da shi wanda zai tuba ɗin, ɗaya kuma yana da alaƙa da abin da za a tuba daga gare shi. Ma'ana abubuwan guda uku shine tuban ya zama zuwa ga Allah kaɗai da ikhlasi mutum zai tuba. Tuban ya zama dan Allah kaɗai zai mai da al'amari ya tuba zuwa ga Allah. Akwai tuban da ba dan Allah tsantsa mutum zai yi shi ba, ko da dan Allah akwai sa dan Allah a ciki, amma ba dan Allah tsantsa ba ne. Yana aikata laifi da zunubi, yana ganin yanzu 'ya'yansu sun fara tasowa, ta a ce babansu yana kaza, bari dai ya tuba daga wannan laifin dai ya haƙura ya bar shi. Wannan tuba ne ko ba tuba ba ne? Tuba ne, amma ba taubatan nasuhan ba ne. Taubatan nasuhan ya zama dan Allah tsantsa za ka tuba. Yana aikata laifi, yanzu ya ga ya fara neman aure, ya kamata ya daina wannan abin, kada a zo a hana shi aure, sai ya tuba ya daina. Wannan ba taubatan nasuhan ba ne, domin ba tuba ne mai tsantsar ikhlasi ba. Yana aikata wani laifi, yanzu ya fara neman wani abu a wurin mutane, ko zai fito takara ko zai yi kaza, bari ya dena kaza dan kada a zo a ce shi mai kaza ne sai ya tuba ya dena wannan ba taubatan nasuhan bane taubatan nasuhan shine tuban da mutum zai yi lillahi wahdahu Allah tsantsa yake nufi da wannan abu sawa'un mutane za su so ko ba za su so ba za su gani ko ba za su gani ba abin da yake nema shine yarda Allah kadai da tuba to wannan shine rukuni na daya na taubatan nasuhan rukuni na biyu shine ya zama shi mai tuban zai tuba ne da gaske da kuma niyyar tuban har a zuciyar shi da gaske yake shine as-sidq wal azima ya zama a zuciyar shi akwai azima akwai gaskiyar tuban a ciki to ya samu rukuni na biyu daga cikin rukunai na taubatan nasuha sannan na uku ya ce shine ta'limut tauba ana tuban ta zama ta shafi dukkan zunubai gaba daya ba wai wani zunubi ne guda daya kawai ba zai tuba daga gare shi a'a ya zama duk wani saban Allah da duk wani zunubi zai bar shi zai daina aikata shi zai tuba ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah cewa Allah ya yafe mai ba zai sake aikata wani abu na zunubi na sako ga Allah ba to idan wannan abubuwan guda uku suka hadu ya ce to wannan shine ake nufi da ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha tuba wadda take tsantsa tsarkakacciyar tuba wadda babu wani gaske na shirka ko na riya ko na san rai a ciki ko kuma na wani zunubi banda wani ba to wannan ya cika da taubatan nasuhan kenan wannan tuban da Allah ya faɗa a nan sai Allah ya faɗi sakamakon da zai bayar ga wanda ya yi irin wannan tuban ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ata rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ubangijinku zai kankare muku zunubanku idan kuka yi irin wannan tuban duka zunuban da suka gabata gaba daya Allah zai kankare su ya zama mutum ya koma babu wani zunubi a tattare da shi gaba daya Allah ya yafi shine ata rabbukum ata min Allah waziba ana tabbas ubangijinku zai kankare muku zunubanku idan kuka yi irin wannan tuban wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ubangiji zai shigar da ku aljanna wadda korabu suke gudana ta karkashin itatuwanta ranar alkiyama idan sakamakon da bawa zai samu idan ya irin wannan tubar shi ne sakamakon shi shine gidan aljanna kai tsaye za a kankare mai zulubai shi gaba daya sannan za a saka shi a cikin aljanna sai yadda idan ya shiga aljanna zai samu mataki na kororuwa a cikin aljanna saboda ba shi da wasu zulubai wanda za su sauko da shi mataki na ƙasa-ƙasa a cikin aljanna shine asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kamar mai tambaya yayi tambaya to yaushe ne za a samu wannan sakamakon Allah ya ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladina amanu ma'a ranar da Allah ba zai tabar da annabi ba ba kuma zai tabar da waɗanda suka yi imani da annabi ba mana da annabi da waɗanda suka yi imani ranar da Allah ba zai tabar da su ba mana Allah zai karrama su Allah zai girmama su Allah zai ba su babban sakamako wata rana ce wannan ita ce ranar alkiyama ranar da Allah ba zai tabar da manzon Allah ba ba kuma zai tabar da duk wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba daga a wannan ranar ce Allah zai shigar da waɗanda suka yi tuba taubatan nasuhan Allah zai shigar da su aljanna kuma a nan duniya Allah zai kankare musu zulubansu da suka aikata sannan har ila yau a wannan ranar za ka ga manzon Allah da waɗanda suke tare da shi ko kuma za ka ga waɗanda suka yi tuba zuwa ga Allah taubatan nasuhan za ka gansu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim za ka ga haskensu yana kai kawo ta gabansu da ɓangaren damansu gabansu da damansu kawai haske ne yake haskawa duk inda za su tafi suna tafiya ne a cikin wannan hasken wanda Allah maɗaukakin sarki ya haskaka su da shi a filin alkiyama kenan. Wannan yana cikin yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a. Domin duk wanda Allah ya tabar da shi, to Allah ba zai ba shi hasken da zai ga haske da shi ranar alkiyama ba. Shi yasa annabawan Allah kansu suke roƙon Allah kada Allah ya tabar da su ranar alkiyama. Kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam yake roƙon Allah da cewa ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا الله كتابر دني ranar da za a tayar da halittu ranar da dukiya da kaya ba za su yi amfani ba ba abinda zai yi amfani sai wanda ya zo ma Allah da dukiya lafiyayya wanda babu matsala a cikin ta daga a wannan ranar Allah ba zai tabar da masu imani ba ba zai tabar da waɗanda suke masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karrama su tun kafin a saka su a aljanna din ba Allah zai karrama su da wani haske wanda za a ga yana gudana ta gaban su idan suna tafiya wa aimanihim da kuma bangaren su na dama waɗansu malaman tafsiri suka ce baina aidihim din ne kawai gaban su ne kawai haske wa bi aimanihim kaman an yi hasbu an shafe wata magana ne sai ya zama ma'anar shi nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim kutubuhum a ban a daman su kuma suna rike da takaddun su na ayyuka da aka ba kowa takaddar shi da hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi sai ya zama wa bi aymanihim ma'ana sahaifi a'malihim an ba su takaddun ayyukan su a hannun dama a gaban su kuma suna tafiya ga haske nan kana gani in ka kalli daman su kuma zaka ga takaddun su suna farin ciki an ba su kyakkyawan sakamako da shi daga a haka za su rinka tafiya a cikin wannan hasken da Allah ya haskaka su da shi ga fuskokin su suna haske ga hannuwan su da kafafuwan su suna haske kamar yadda manzon Allah ya ce za a tayar da al'umma ta ranar alkiyama masu farare biyar fuskar su tana haske hannayensu biyu suna haske kafafuwansu guda biyu suna haske min asarin wudu saboda alamomin alwala da suke yi gaɓoɓin da suke wankewa na alwala za su tashi suna kalli kaman fitila ranar alkiyama daga za su tashi nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim sai su rinka addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana ya Allah ka cika mana wannan haske kanka yanke mana shi ka dawwaman mana da shi ka cika mana shi har mu kai inda za mu je kada ka yanke mana wannan hasken waghfir lana kuma ka gafarta mana zunubanmu me yasa suke yin wannan addu'a mu'minai suna addu'an nan ne a lokacin da Allah ya tayar da halittu aka raba tsakanin masu imani da kuma kafirai tsantsa za a raba mutane tsakanin kafirai tsantsa da kuma waɗanda suke masu imani da munafukai duka suna haɗe a wuri ɗaya domin a haka suke a nan duniya suna takuɗe da mu'minai ana sallah da su ana azumi ana abubuwa na alheri da su suna nuna cewa su ma mu'minai ne idan za aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun daga in suka tashi ranar alkiyama kuma sai a yaudare su a zuba su a cikin masu imani sai su rinka ganin kamar shi kenan yaudarar da suka yi a duniya ashe sun riga sun tsallake sai sha kenan daga sai a tashe su tare da masu imani a cikin bangaren waɗanda suka yi imani a haka za a rinka tafiya da su kamar yadda Allah ya ce suna cewa inna ma nahnu mustahzi'una izjili muke yi da muke cewa mun yi imani Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ne yake musu izgiri to anan ne za a yi musu izgirin sai ku shiga ku tafi duk masu imani ne ku a tara su a wuri ɗaya sai an zo ana tafiya kowa da hasken shi an zo kan tsallake sirati a kan wutar jahannama daga nan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauke hasken munafukai gaba ɗaya ya ɗauke hasken munafukai kan yadda Allah yake cewa yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha wa dhalika huwa al fawz al 'azim يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ranan ne munafikai maza da mata za su rinka kiran masu imani bayan an dauke hasken su tunda da ana tafiya tare a cikin hasken mu'minai gaba daya daga dauke hasken sai su rinka kiran mu'minai suna cewa unzuruna naqtadi min nurikum ku dan jira mu mu ma mu ba hasken ku jira mu mu ba hasken ku sai mu'minai su ce qilam bi'u wara'akum ku koma baya faltabisu nuran ku je ku samu hasken a baya ake samu hasken ku koma amma dai ya zama suna nufin duniya ana tun a duniya ake aikin da za a samu hasken nan da za a tsallake sirati da shi ko kuma ya zama izgili suke musu ku koma baya ku samu hasken a can farko ake samu hasken Allah ya ce suna cikin wannan fa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adab sai a sa katanga a raba tsakaninsu an raba tsakanin mu'minai da kafirai ke da munafikai katangar bangaren mu'minai rahama bangaren munafikai kuma azaba suna kiran mu'minai yunadunahum alam nakum ma'akum ba tare muke da ku a nan duniya ba ba tare muke rayuwa ba ba tare ake abubuwa gaba daya ba qalu bala sai mu'minai su ce haka ne tare muke walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum وغرّتكم الأماني أما كوكم كتنكا ولو كنا شكا أكم الدين الله كنت قياوا وغرّتكم الأماني بورة بورة دونيا يا روحيكم كنت قلتد دونيا وغرّكم بالله الغرور ليروح أجا متاني لك الله شيئا يا روح أجا كوكم ستهنير الله لأك ونم مغنر أنا تاريا زبا تتاتوبا كوايا كاما هنيش to ganin da mu'minai suka yi an dauke wannan hasken wannan zai sa kowa ya shiga tashin hankali shin nima haske na zai kai ko ba zai kai ba shin nima na yi munafinci ko ban yi ba zan iya tsallakewa ko ba zan iya tsallakewa ba nawa wace zai dauke to wannan shine zai sa su fara addu'a rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu kada ka sa hasken ya dauke waghfir lana zulubam ma da muke Allah ka yafe mana ka gafarta mana kada zulubun biya sa hasken mu ya dauke akan sirati a daidai lokacin da ake tsananin buƙatar haske wurin da kana zanewa sai wutar jahannama kai tsaye ba wani ba wani kariya tsakanin sirati da wutar jahannama yasa Allah ya ce wa in minkum illa waridha ba wani daga cikin ku sai ya bi ta cikin ta ya ce ta wannan siratin ga tsananin duhu ga kuma tsananin rashin kauri na wannan manzo Allah ya ce ya fi gashi tiranci kaurin sirati bai kai kaurin gashi ba to a haka kuma za a tsallake ga tsananin duhu a wurin idan ba ka da aiki na kwarai wanda zai haskaka maka to wannan babu makawa magomar ka shine zalewa a wutar jahannama yasa ba wanda ba lokacin da mutum yake da lokacin da zai tsaya daga tuba da neman gafara Allah subhanahu wata'ala ko dan samun yadda zai iya tsallaka wannan wurin ranar alkiyama daga Allah ya bude da wannan kiran da cewa tubu ila Allah Allah bai ce ya ayyuhal ladina kafaru tubu ba ya ayyuhal ladina amanu ma su imanin yace tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah yasa dole ne mumini sai da tuba bayan da ya iya tuba yana da matukar muhimmanci da falala manzo Allah yana cewa ya kuma mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafara Allah domin ni ina neman tuba da gafara Allah kullun saboda su 70 saboda su 70 manzon Allah yake fada da haka dole mutum yana buƙatar tuba da neman gafara Allah a koyaushe a cikin rayuwar shi daga anan Allah ya umarni da haka idan mutum baya tuba yana neman gafara Allah alama ce ta cewa yana cikin hadari a rayuwar shi ya ci gaba da aikata sabo da zunubi dalili ne wanda yake nuna Allah ya yi watsi da shi domin Allah ya yi watsi da kai sai ya barka kai ta aikata sabo in Allah bai yi watsi da kai ba baya taba barin ka fada cikin sabo da zunubi kariya yake baka, isma Allah yake baka. In kaga kana ta sako da zinubi, to Allah ya sake ka da kanka, ya barka ka zama kara zuba kenan, babu kulawar Allah a kanka. In ka samu kulawar Allah, to shine zai rinka baka kariya, yana tsare ka, yana kiyaye ka. Za ka yi saban ka yi tunanin kai wannan bai kamata ba, akwai haɗuwa da Allah, ka bari wannan, kana samun inaya kenan ta musamman daga wurin Allah. Amma idan Allah ya watsar da kai, to komai za ka iya aikatawa. Ka wai wancan saban ka yi da rana da daddare, ka yi kowane iri, ka faɗa ciki, alamar ka rasa kariyar Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Da haka bawa kullum yana buƙatar tuba da neman gafara Allah a koyaushe. Da haka wannan addu'ar da mu'minai suke yi, cewa Allah ya cika musu haskensu kuma ya gafarta musu zunubansu, sai suke cewa innaka, lallai kai ya Allah, ala kulli shay'in qadir, kai mai iko ne akan komai. Kana da ikon da zaka cika mana haskenmu ya kai har ƙarshe, kana da ikon kuma da zaka gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya ba tare da ka jefa mu a wutar jahannama ba. Wannan shine addu'ar bayin Allah na ƙwarai mu'minai akan sirai a lokacin da ake tsallakewa. Ba abinda mutum yake da shi a wannan lokacin sai addu'a kadai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ba abinda wani zai iya yi ma wani a lokacin tsallake sirai, duk duniya gaba ɗaya da halittun Allah, ba wanda zai iya yi ma wani wani abu a lokacin tsallake sirai. Wa da'watul anbiya'i yawma idhin Allahumma sallim sallim, addu'ar annabawa kawai da suke yi a wannan lokacin shine Allah ka kubutar, Allah ka kubutar, Allah ka tsiratar, shine kawai abinda za su iya yi. Amma ba wanda zai iya amfanar da wani da wani abu a wannan lokacin. Yana daga cikin wurare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma Aisha radiyallahu anha, cewa babu wani mutum da zai tuna da wani a daga cikin waɗannan wuraren a ranar alkiyama. Daga ciki akwai tsallake sirati, ba wani da zai iya yin tunanin wani mutum a duniya gaba ɗaya. Komai kusancinka, komai dangantakarka da kowa, ba za ka iya tuna kowa ba. Abinda yake gabanka kawai shine ya za a yi ka tsallake, ya za a yi ka sha. Daga wannan kuma tsallakewar da wannan shan da mutum zai iya yi a kai, ya danganta da me yake aikatawa a yanzu a lokacin da Allah ya bar shi da rai, ya bar shi da rayuwa da lafiya, me yake iya aikatawa. Daga wannan shine abinda mutum zai tuna, ya zamanto ya maida al'amuran shi zuwa ga Allah, ya tsaya ya kiyaye dokokin Allah, ya shiga cikin ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga azabar shi, ya shigar da mu rahamar shi, ya kansare mana zunubanmu, ya yafe mana abubuwan da muke aikatawa dare da rana na zunubi, ya kuma tsiratar da mu akan sirati ranar alkiyama, ya ba mu ikon sauraron magana da yin aiki da mafitanta. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.